barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli a yau kamar a makon da ya gabata mu mai da hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwan da ta shafi sama da mutane miliyan 1 a jihohi 34 a fadin Najeriya, inda ya zuwa wannan lokaci ma'aikatar jinkai ta fara rabawa mutane kayan tallafi domin rage raɗaɗin matsalar da suka tsinci kansu a ciki. A wata tattaunawar da babban sakataren ma'aikatar jinkai na Najeriya Dr. Muhammad Sani Gwarzo yayi da abokin aiki Umar Faruk Musa, yace duk da cewa an samu akasi daga bangarori da dama, yanzu ba lokacin ne da za a yi kakalin wanda yake da laifi akan wannan al'amari ba.
Ayin sakaci kowa yayi shi, ba jihohi ne kadai ba, kowa har mu mutanen da muke Najeriya, har gwamnati ma ta yi iyana ta. Ina so ina tantance kai cewa shi al'amari na masifa idan ta zo ba lokaci ne na cewa ne yayi laifi ba. Lokaci ne na abu da tare a tsira tare, idan aka gama tsira sannan za mu zo mu zancen bita ta bayan barnar da ruwan yayi, ya zama na cewa an gano kurakuran da aka yi. Ni gaskiya ban yarda ana kiran wannan laifi ba, na fi gani a ce kuskure wanda za a gyara, domin da ka ce laifi ne su kuwa zunguri baki zaman ta yana fushi shi baki wannan laifi ba. Yanzu lokaci ne na abu da tsira, idan an gama wannan sai mu zo kuma a fara neman mafita.
A wani bangaren kuma Shugaban Development Association for Renewable Energies Engineer Yahya Ahmed ya ce akwai bukatar gwamnati ta rika yin shawara da masana harkar sauyin yanayi, amma
tafiya da mu saboda kamar mu yan bada gabi ne dan mu za ka kawo shawara ana garin kamar inda suka mai da alƙibla muna son mu juya su, kuma inda suka mai da alƙiblan gaskiya ba hanya bace ya kamata faɗi gaskiya, akwai ababa da yawa da ya kamata a yi inda an yi danda mun samu haka ba. Yanzu ma din za a iya cewa an gone janye a fara direction din nan tun daga wani ca ayu har Lokoja abi kuma har can gaban Yolama, inda an gine wannan kogin ta Niger daga dai Lokoja har zuwa cikin teku da jira da ruwa za su iya zuwa, inda mun samu sauki ma da yawa abin kuma zai faɗi zai zurfi in wani zo ma ba za a yi ambaliya yadda muke ba. Yanzu in kana bin kan kogin Niger din na da kogin lokacin da ba ruwa sai ga tsibirai da yawa saboda yawan yashi, ko haka kuma a Benue in kana makwari za ka tsallake gada na kima za ka gamsu haka, haka kuma a wani ca wannan Niger bridge din nan da an yi 100,000 sun ba su sani ba duk sun sani to a saki kuɗin ne a yi wannan ba a yi, kuma sai su ce wai kasashen waje ba sa kawo taimako abin da ban gane ma kenan, su a nan kasan ba su yi komai ba kuma suke a kawo musu kuɗin, su masu kawo kuɗin ba za su yi zaton za a cinye ba kenan. Kasashen da suka ɗanyi nasu abin suka nuna alaman cewa za su yi wani abu an sun samu kuɗaɗe, kasashe kamar su Uganda da Rwanda yanzu sai a yi wanda ai ta ci gaba ta yi kaza ta yi kaza ai ba ta buce ba.
Masu iya magana sukan ce ba a faɓa gora ranar da za a yi tafiya, kamar yadda tsohon shugaban jami'ar Abubakar Tufa Balewa Farfesa Abubakar Sani Sambo ya ce
wayar da mutane kai yana da muhimmanci kware da yadda za a kare jama'a a duka kayan musu ga yadda abubuwa yake daga lokacin zalo tun ba ma kamar yanzu da ya fara laba to zai kamata a fara kuma a ci gaba har farkon damina, kuma abin yana da muni ne saboda kamar yadda ni da ke muke magana a rediyo akasarin mutane ba ma su da rediyo kuma an ci an yi doka ni kawai mun yi abu ne su wasu ma san doka ba san kuri ba da kalalle a sami su za a kaɗi daga babban gari na jiha zuwa babban gari na local government zuwa wasu manyan garuruwa na local government, kuma ina ganin abin da ya fi sauki shi ne a tattaro babban taro yadda za a koya wa masu koyarwa a turanci ake cewa training of the trainer, ta yadda wanda suke local government da mutanen da suke irin aikin duba gari a koya musu wannan ba su matakan da ya kamata su gaya ma local mutane wanda kamar yadda nace ba ma ruwansu da radio ko jarida ko talbisun a sanar da su a fahimtar da su har su gane babban matsalan ma yanzu da ake gonaki da yawa duk su lallace saboda haka masana da yawa na jin tsoron yunwa a kasar mu saboda abinci zai zama da karanci kwarai da gaske, ko dai to dai ma'aikatan gona na tarayya na cewa wai akwai abin da ake cewa strategic reserve an tara abinci masu yawa, to amma dai mu tsaya mu gani yadda abubuwa za su kasance.
A nasa bangaren kuma Malam Abdullahi Yakubu ma'aikacin ma'aikatar yanayi ta Najeriya a Abuja shawara ya bayar ta yadda za a wayar da kan al'umma domin a gudu tare a tsira tare.
Ya zamana a samu musamman ƙungiyoyi da za su shiga wajen azama domin ƙara wayar da kan mutane da bankado da bayanai irin na wannan itinerary da suka faru musamman a shekara ta 2012 kenan da kuma bana samun bayanan nan a rubuce ana daukar mutane tarihi su sani lokaci kaza an kada samun wannan abu ne wanda ba za a jira wai a ce su gwamnati ta zo ga a'a mutanen da suke ikirarin masana ne ko kuma suna da cewa a fannin da ya shafi kula da muhalli fito su taimaki gwamnati wajen wayar da al'umma musamman waɗanda suke wurare masu hatsari domin su san cewa a shekaru kaza ana yawan samun kaza kuma wani da wani sun rakasa rayukansu amma ba ma masu a rinka ba ya kai ga alƙin islamin ya faru da ma muna cikin kafashe masu ƙaramin ƙarfi akwai abin da muke ce mashi mitigation shi ya kamata mu yi adaptation in abu ya riga islamin ya riga ya faru a cewa ya kai mataki yana mana tsada ba za mu iya ba.
Shi ko Muhammad Jafaru Tanko Biya na gidauniyar Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana yayi tsokaci ne akan irin kalubalen da za a iya fuskanta sakamakon wannan matsala ta ambaliyar ruwa da dai sauran matsalolin sauyin yanayi da ake fuskanta a faɗin duniya.
In ka zo nan kasan Afirka mu dubi Sierra Leone mu dubi Nigeria sa'annan mu dubi Ghana abunda ta faru na ambaliyar ruwa dukkan su masala daya ne shine teku ta tashi fiye da yanda ya kamanci ta tashi level increase abu dayan da ya kawo shi shine tsakiyar temperature shi yasa da haka ta faru mutanen da ke bangare kusa da teku duk yawa sun rasa rayukansu wasu sun rasa gidajensu wasu sun rasa ayyukansu sa'annan in mun dubi abinda ke faruwa kan rashin abinci masala ne da ke iya ya kai mu ga rashin zaman lafiya in mun dubi kasa kaman kasan Ethiopia na Habasha masalolin da ake huskanta na yau da kullum yana da alaka da rashin abinci saboda gonayen da ake shuki rashin ruwa ya sa abincin da za a samu ba iya samu ba duka sun kone in mun je kasa na Kenya Chad Niger musamman Nigeria ma da kanta wa'ensu rashin zaman lafiyan da muke ko rashin tsaro da muke gani ba kawai ta faru ne saboda siyasa ko wani abu ba rashin abinci yana cikin abun da ke kawo wannan rashin zaman lafiya.
Mai sauraro duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwa ya gagara misali yayi mana arabai yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muna fatar alkhairi.